sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a 18 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Amurka ta yi alƙawarin tallafawa Najeriya ta fuskar girgire-girgiren fasahar zamani da fina-finai domin ci gaban kasar. A jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa hukumomin kiwon lafiya a Gadas sun fara ɗaukan matakan daƙile cutar zazzabin cizon sauro. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Awwal Garba na tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan ga Babu Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Juma'a ne shugaban Amurka Joe Biden zai yi jawabi ga shugabannin kasashe yamma da ke cikin kungiyar tsaro ta NATO akan rikicin Ukraine. Fadar White House ta ce shugaban zai sanar da shugabannin akan kokarin da Amurka ke yi na bin hanyar diplomasiya da kuma taladaftarwa. A jiya Alhamis, Biden ya ce akwai yiwuwar Russia za ta kai mamaya akan Ukraine a cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Muna da dalilin yarda cewa suna aikin yaudara ne domin su ba kansu uzuri su shiga kasar. Biden yana faɗa wa manema labarai a fadar White House. Ya ce ga dukkan alamu suna shiri su shiga Ukraine, suna so su kai wa Ukraine hari. Ko da yake Biden ya ce mai yiwuwa ne a samu mafita ta hanyar diplomasiya wanda zai duba damuwar Russia game da makamai masu linzami da kuma atisayin sojojin NATO a gabashin Turai. Kungiyar kawancin ta yamma ta yi watsi da babbar bukatar Russia cewa kar NATO ta yadda ta saka kasar Ukraine ko wata kasar tsohuwar tarayyar Soviet a cikinta. Daga bisani shi ma sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya jaddada kalaman na Biden. Yana faɗa wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa duniya za ta iya sa ran gadin Russia ta kai hari akan Ukraine a cikin 'yan makonni masu zuwa. Kana ya ce bayanan sirrin da aka tattara suna nuni da cewa Russia za ta shirya wata yaudara kafin ta kai harin. Kasashen Misira da Kenya da Najeriya da Senegal da Afirka ta Kudu da kuma Tunisia su ne kasashen Afirka na farko da suka samu fasahar yin rigakafi na mRNA daga Hukumar Kiwon Lafiya ta Duniya ta WHO. Biyu a cikin rigakafin da ake amfani da su a duniya wurin yaki da COVID-19 su ne mRNA. Babban daraktan Hukumar Kiwon Lafiyar Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus shi ne ya sanar da ba da wannan fasahar a yau Juma'a a birnin Brazil a wani taron kolin kungiyar tarayyar Turai da ta tarayyar Afirka. Fiye da kashi 80 cikin 100 na al'ummar nahiyar Afirka har yanzu ba su samu kashi daya na allurar rigakafin COVID-19 ba. Tedros ya ce yawancin wannan rashin adalcin ya samo asali ne sakamakon yadda samar da rigakafi a duniya baki daya ya fi mai da hankali akan wasu kasashe kalilan masu hannu da shuni, inji Tedros. Cibiyar sa ido akan coronavirus ta Jami'ar John Hopkins ta ba da sanarwa da safiyar yau Juma'a cewa an samu sama da miliyan 420 da kuma mutuwa kusan miliyan 6. Cibiyar ta ce an yi allurar rigakafi biliyan 10 da miliyan 300. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗaruruwan motocin dakon kaya sun toshe hanyar shiga babban birnin Canada, inda suka yi tsayin daka suna bushe-bushe a jiya Alhamis, duk da 'yan sanda sun kama wasu shugabannin masu zanga-zangar su biyu, kana suka yi barazanar tilasta kawo ƙarshen zanga-zangar ta makonni uku ta ƙin amincewa da dokokin COVID-19 na ƙasar Canada. Motar ba su cike da 'yan sanda ne suka isa a kusa da majalisar dokoki a Ottawa. Gane ma'aikata sun daɗa ƙarar katanga a kewaye da gine-ginen gwamnati. 'Yan sanda sun fara toshe wurare da dama da ake gudanar da hada-hada cikin birnin domin kare jama'a daga masu zanga-zangar. Wannan abu ya wuce gona da iri, inji shugaban 'yan sandan Ottawa Steve Bell. Ya ce ko shakka babu muhimmanto wurin kawo ƙarshen wannan zanga-zangar da ta saba wa doka. 'Yan sanda dai na ci gaba da tattaunawa da masu zanga-zangar ta yadda za su shawo kansu su koma gida, inji Bell. Muna son wannan zanga-zangar ta zo ƙarshe cikin lumana, amma Bell ya ƙara da cewa idan har ba su bar wurin cikin lumana ba, to mu kuma muna da shiri da muke yi. An bukaci miliyoyin 'yan Burtaniya da su soke shirin bulaguro kano su kasance a cikin gida a ranar Juma'a a cikin fargaban tashin iska da tarkace mai yawa yayin da guguwa ta biyu a wannan mako ta yi sanadiyar ba da gargadin yanayi da ba kasafai aka saba bayarwa ba a fadin kudancin Ingila. Akwai yuwar guguwar Eunice za ta yi barna mai yawa da kuma haddasa yanayi mai hadari tare da iska mai gudun kilomita 145 cikin sa'a guda a yankunan gabar teku a cewar ofishin hasashen yanayi na Burtaniya. Ofishin hasashen yanayi ya yi gargadi mai karfi yana nuna hadari ga rayuwa da wannan guguwar za ta iya yi a yankunan kudu maso yammacin Ingila tsakanin karfe 7 na safe zuwa karfe 12 na rana, kana a kudu maso gabashin Ingila da kuma birnin London daga karfe 10 zuwa karfe 3 na rana. Gwamnati ta shirya ta yi wata ganawa da hukumar kai agajin gaggawa a wani taro da yammacin yau Juma'a domin tattaunawa akan batun guguwar. Hukumar kula da muhalli ta yi kashedi sau 10 akan yuwuwar samun ambaliya mai tsanani da alamun samun yanayi mai tattare da hadari ga rayuwar jama'a. A ƙarshe, ɗaya daga cikin mutane biyu da ke jagorantar kamfanin Microsoft Bill Gates wanda ke aikin taimako ya gana da Prime Minister Pakistan Imran Khan domin nuna yana sane da kokarin da ƙasar ke yi wurin yaƙi da shan inna. A wannan ziyararsa ta farko zuwa Pakistan, Gates ya nanata muhimmancin daƙile cutar daga yaduwa zuwa makwabciya Afghanistan, kana tsare nasarori da duniya ta samu akan wannan cuta. Pakistan da Afghanistan su kaɗai ne kasashe biyu da suke ci gaba da fama da mummunar kwayoyin cutar shan inna mai gurgunta yara, ko da yake an kwashe sama da shekara guda ba a samu wani da ya kamu da cutar ba a ƙasar Pakistan.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. A ƙarshen wata ziyara ta kwanaki uku da ta kawo Najeriya, mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da nahiyar Afirka Akuna Cook ta jaddada kudirin ƙasar Amurka na tallafawa Najeriya samun nasara a fannonin kirkire-kirkiren fasahar zamani da fina-finai domin ci gaban kasar. Wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
A wata ganawa da ta yi da ministan yaɗa labaran Najeriya Lai Muhammad, mataimakiyar sakataren harkokin wajen na Amurka Ms. Akuna Cook ta ce ta gamsu da kokarin da Najeriya ke wajen bunƙasa fannonin kirkire-kirkiren zamani da kuma bunƙasa fannonin fina-finai ta amfani da sahohin zamani ko digital technology a turance. Ms. Cook ta shaida wa ministan yaɗa labaran Najeriya cewa kokarin farfaɗo da dandalin wasannin kwaikwayo na ƙasa, wato National Theater da ke nan Lagos, abin yabawa ne matuƙa gani yadda harkokin wasannin kwaikwayo ke tattare da ɗanben kuɗaɗen shiga, kamar da yadda ake gani a duniyar wasannin kwaikwayo na Hollywood da kuma na wasu ƙasashen duniya. Don haka ta jaddada ƙudurin gwamnatin Amurka na tallafawa Najeriya ta wannan fuska domin a gudu tare a kuma tsira tare, musamman bisa la'akari da muhimmancin su a tsari na demokaradiyya. Ganin nan gaba kaɗan ƙasar za ta shiga zaben ƙasa.
I know that Nigeria has elections coming up next year, and I think having access to social media and having access to telecommunications is going to be really important.
A bangaren sa, ministan yaɗa labaran Najeriya Lai Muhammad ya ce Najeriya na matuƙar buƙatar tallafin ƙasar Amurka domin ciyar da ƙasar gaba ta fuskar wasannin kwaikwayo ko na nan Najeriya irin su Nollywood.
Film, television, radio, music, performing arts, publishing and printing has received strategic interventions from the Nigerian government in the past.
Minista Lai Muhammad ya ce Najeriya ta kashe makudan kuɗaɗe wajen tallafawa fannonin al'adu da kimiyyar sadarwa da biliyonera domin ci gaban ƙasa. Ministan ya yi amfani da wannan damar wajen kare matakin gwamnatin Najeriya da ta ɗauka a kwanakin baya na haramta ayyukan kafar sadarwar zamanin Twitter. Tuni dai gwamnatin ta ɗage wannan haramci bayan da kamfanin Twitter ta amince da wasu sharuɗan da gwamnatin Najeriya ta gindaya mata. Abin ya cikin murya Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibrin, za mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar. Akalla sama da mutane 1,500 ne suka kamu da cutar zazzabin cizon sauro a Agadez, ciki har da mata masu juna biyu akalla 140 tsakanin watan Janairu zuwa Fabrairu na wannan shekara ta 2022, yayin da hukumomin kiwon lafiya a Agadez ke ɗaukar matakin daƙile yaduwar cutar a tsakanin al'umma. ta hanyar rarraba gidan sauro kyauta da magunguna ga mata da yara da ke matukar illa ga lafiyarsu. Ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aika mana daga Agadez.
Yanzu haka a Agadez ana cikin halin tsanani na fama da cutar zazzabin cizon sauro wacce yake haddasa babbar illa akan sha'anin kiwon lafiya. Sautari a cikin irin wannan yanayin sauro na damun jama'a wanda ke janyo babban larura ta cutar malaria. Hukumomin kiwon lafiya sun bayyana cewa a kowane sati sukan samu mutum 180 da ke zuwa karban magani bisa kamuwa da cutar ta zazzabin cizon sauro, yayin da aka samu mutane fiye da 1,400 suka kamu da cutar a wannan shekarar ta 2022, cikin su har da mata masu juna biyu fiye da 100. Mustafa Ahmadu, jami'i a ma'aikatar kiwon lafiya ta Agadez, ya yi karin bayani.
Shekara ta 2022 mun samu mutum 1,472 suka kamu da wannan cuta ta masassar cizon sauro. Mata kuma masu juna biyu mun samu 140. Shekara da ta gabata kenan, shekara ta 2021 mun samu adadin mutanen da suka kamu da wannan cuta ta masassar cizon sauro 1,001. Bayan ayi bincike aka lura da suna da wannan cuta ta masassar cizon sauro. Mata ko masu juna biyu an samu mace 123. Cuta masassar cizon sauro da ana doka ta kamar lokacin hadari ne kadai, yanzu kowane lokaci ma akwai ta. Abu ɗaya ne kamar yara kankana sun yi kamuwa da ita a lokacin damana, mai mutane suna kaya da cutar cikin jikinsu ma.
Koyaya waɗanda suka yi fama da cutar suka ji a lokacin da suke ɗauke da cutar, Malama Amina ya ce daga cikin su.
Tan da nayi masassar cizon sauro, kasala, gajiya haka da ciwon kai da masassara, kuma masassara tana tahiya tana komowa. Na je na ɗauki jini sai aka ga positive kaman kenan ina da masassar cizon sauro. Ledar ruwa da shidda aka muni, kwana uku aka muni. Tun da aka muni wannan serum kin nan na rabu da masassar cizon sauro.
Sakamakon yadda cutar ta yi kamari a yanzu, yasa kungiyoyin al'umma da ke sa ido akan al'amuran kiwon lafiya suka kafa tsarin faɗakar da sauran al'umma muhimmancin ganin likita da kuma shiga gidan sangi don kare lafiyarsu daga cutar ta zazzabin cizon sauro. Al-Mustafa Hassan shine shugaban kungiyar.
Talakawa da su gane abubuwan da likitoci ke gaya musu wanda ke kawo sabro, su kiyaye su, su wani kwana cikin gidan sabro da wani kula da tsabtar wuri. Kenan wannan abubuwa su ne muke kokowa su dauke su da manci sosai. Talakan su zo likita da na dokan matakai na kariya kace ita masassara ta zo.
Ko da yake hukumomin kiwon lafiya sun bayyana daukar matakan rarraba gidan sauro kyauta ga mata da yara da kuma magunguna don yaki da cutar, Al-Mustafa Ahmadu, jami'in kiwon lafiya a ma'aikatar kiwon lafiya ta Agadez, ya kara da cewa
matakan da muke doka shine yanzu mun samu magunguna wanda ya kamata a ce dan malati ya zo na kama da wannan cuta, akwai magani da ya kamata a ce ayi bashi, akwai kuma gidan sange wanda aka samu magani wanda mata masu juna biyu suke aiki da shi da yara su ma kankana. Duk wannan ana nan garba su cikin likita mace da mata masu juna biyu suke zuwa awo. Game da likitoci kuma muna so duk dan malatin da ya zo da sunan masassara ciwon kai ko wani kasala, abu na farko wanda ya kamata a yi shine a doki shine a diba a gani in ba cutar nan bace ta masassara cizon sauro ka ake neman wata cuta can daban.
Likitoci da hukumomin kiwon lafiya sun bayyana cewa shiga gidan sauro da tsarin wayar da kan jama'a zai taimaka sosai a cimma nasarar yaki da cutar, to amma kuma sun ce dole sai jama'a sun kara dagewa. Karshen rahoton kenan. Hamid Mahmud, Murya America daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid Mahmud, yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman.
Da na kai ziyara wata makaranta wanda Alhaji Ibrahim Chindo wani dattijo ne wanda Allah Subhanahu wa ta'ala ya nufi shi da gina wannan katafariyar makarantar domin ilmantar da yara ilimin zamani da kuma na addini, ba dan komai ba, sai dai domin tallafa wa matasan da ma iyayensu wajen yakan jahilci, musamman a yayin da biyan kuɗaɗen makarantu yake fin karfin al'umma a daidai wannan zamani a ƙasar Jamhuriyar Kamaru, in ma ta bangaren gwamnati ko kuma ta bangaren makarantu masu zaman kansu. Waye ne sa na zanta da shi akan ko me yasa yayi irin wannan aiki haka, ga yadda hirarta muta kaya
na ta neman taimako ban samu ba. Ni yi ne wato kowane shekara shin in gina fondasin, wani shekara kuma san daga bango banda hali albiti, ne nemi taimako ban samu ba. da haka dai har na gina makarantar da haka to a gina wanda ne sai naga cewa in dai na bari ana biya kaman da ake biya ko a ko ina yaran ba za su gudu sai na sasa kuɗin saboda jawo hankalin mutane jawo hankalin iyaye da aka kawo yara saboda haka na dinga daukan yara ma wanda suka yi girma da yawa domin anan daukan yaro mai shekara 6 ne amma na sai dinga daukan wanda ya ma yake ma da shekara 10 saboda dai yara su yi karatu annan ne na lura lokacin naga cewa yara da yawa na anguwa ba su zuwa makaranta daya saboda kuɗi biyan kuɗi zai gagari iyaye to sai na ɗibi yara haka nan shekara har ya ƙare wani ya so mai biya bai gama ba to a hakan ma muke tafiya har yanzu nan hakan nan ko da yawan da har shekara ya ƙare ba za su gama biyan makaranta ba amma ni bai dame ni ba tun da dai har ina samun abin da zan biya malamai da shi in fata na iya biyan yaran na karatu to kaga dalili da yasa na buɗe makaranta da ke nan
to a ba wani taimako da kake samu ta ko wasu ƙungiyoyi ko kuma gwamnati
bon zan ce maka dai har zuwa yau indai na ce maka wani kungiya ya taimaka min to na yi magariya ko kungiya ko mutum mai zaman kansa ya taimaka min to na yi magariya sai dai ba zan ce abin da gwamnati na taimaka mana ko da yake ba abin wani abin ku zaka gani bane ke da ka dari biyu a shekara kaga wannan ba ya kai albashin malami ba to amma dai alhamdulillah suna ba mu wannan to taimakon kenan da nake da zan iya cewa na san ba wai ban tambaya ina ne kuma na ban san
to a yanzu na ga makarantar ka hatta kai zuwa ga college kana da kuma primary to yanzu wadannan kana da kaman dalibai nawa
alhamdulillah a yau dai wato ina da maternal ina da premier na da college
hawa uku
kenan dukkan su dai zan ce maka ba za mu rasa dalibai 800 ba ko tara wato ya kusa daidai mu samu dubu
to yanzu kai wani kila za ka yi wa iyaye da kuma matasa wanda na cewar ko da gobe ba kwana ya za a yi wani jini ko yi zobe
wato kiran da zan yi shine ba kudi mai yake yin komai niyan aniyanka zuciyanka shi aikin da kudi bai yi ba inda na zauna zaman cewa zan samu kudi sannan yi makaranta da ban yi ba ko kuwa inda na yi makaranta nan saboda in samu kudi ne da ma kuɗi din nan ban yi ba kudin da wannan makaranta ne ya samu shine nake dan su mulmula da shi yi na wancan makarantar din shi wato saboda haka nan abinda zan yi ma iyaye ko kuwa wanda za su biyo ni baya gargaɗi a kai kada su nemi kuɗi su nemi su yi zuciya yin abu sai kuma Allah ya taimaka mu
su ma ɗaliban sun ce wani abu a yayin da nake hira da su
assalamu alaikum ya ustazuna kai ka hali
alhamdulillah ya sunanki
Nafisatu Yusufa.
A wannan makarantar kika yi karatu? Yakinki nawa?
Yakin na biyar.
Yakinki biyar? Me ake karantar da kuwa a wannan makarantar?
Ana karantar da Qur'ani da Faransai da Angilai.
Da Faransai da Angilai ko? Za ki ɗan yi mun ɗan Faransa kaɗan? To yi ka ɗan yi. So, an English.
Good morning.
How are you?
I am fine, thank you. Are you?
Fine, thank you. Daya daga cikin malaman makarantar ita ma ta bayyana mini kwalifinta da kuma yadda take karantar da yara kanana a wannan makarantar. Ya sunanki?
Sunana Asta.
Asta.
Na'am.
To Asta anan kike karantar ba?
Anan nake karantar.
Shekaru nawa kike karantar?
Na biyar kenan.
Shekaru biyar. Malam Isa matsayinka na uba daga cikin yaya wanda suke karatu a wannan makaranta shin me zaka faɗa akan karatun da yara suke a wannan makaranta ta Ibrahim Ture?
abin da yake faruwa a maganar makarantar Ibrahim Chindo, a gaskiyar magana Ibrahim Chindo yana kokari yana bada gudunmuwa. Kasan ita makaranta irin ta wannan da ake tafiyarwa ba za a iya cewa wai ana biyan al'umma gabaki ɗaya ba, amma iyayen ya ta kamata sun da bada gudunmuwa. Ba za ba lalle su biya gaba ɗaya ba, tunda shi ma a gaskiya yana taimakawa. To ta kamata a ce ana dan bada dan wani abu, ba wai kwata-kwata a bar shi haka ba. Wannan a gaskiya akwai matsala, za a samu cikas nan gaba, inda abu ne na taimakon al'umma gaba ɗaya. To ta kamata a ce gaskiya iyayen sun da dan taga, za su da dan bada dan wani abu. To wannan ganin abun zai dan fici gaba insha Allah.
To ya fi ganin yara suna samun karatu mai gwabi a wannan makaranta?
Eh, a wannan makarantar eh gaskiya a yanda muke jin jawabin ta gaskiyar magana, ana samun kokari da hazaka a makarantar, akwai fahimta da iyayen yara su kansu suna jin dadi. To kaga ta kamata kuma irin wannan kokarin da ake a makarantar, to ya kamata ce su ma iyaye kuma suna bada wani dan gudunmawa na taimakawa.
To yanzu ko me zaka faɗa ta bangaren mata waɗanda suke kawo ɗan su wannan makaranta?
Eh, wato jawabin da zan yi iyaye mata, ka san a gaskiyar magana iyayen mata wallahi na kokari, saboda a kullu halin in gari waye zaka ga iyayen yara sun tashi sun yi wa yara wanka sun shirya su, kuma sun kokari sun kasa makaranta. To da mun kuma wannan isa ka ce in mutum zai auri mace ya yi kokari ya duba gida tarbiya, saboda in kan fahimi mace gida da tarbiya to za ta bi a yanka tarbiya insha Allah. To amma a gaskiyar magana iyayen yaran tunda zaman su iyaye mata kokarin su su gyara su ne su kasa makaranta, to kuma shi namiji nauyi ne da zai bada gudunmawa a wajen malami, saboda taimakon da za a nemi su saboda yayan su tarbiyyar da ake ba su. Wannan shine gaskiyar magana da zamu kara baiwa iyayen yara shawara a kan su ci gaba da kokarin taimakawa wannan makaranta, saboda tarbiyyar da ake baya yaran su.
Masu magana dai suna cewa gyara kayan ka bizinto sauki muraba. Muliyar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida awal garba, kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai.
Yanzu zan yi bayani ne na hukumai, zan yi kan matsalar fyaɗe, kusa ya na a kan zuwa. Matsalar fyaɗe.
Shirinmu na gaba,
wasanni a takaice. Zancen mai tafiyar da kungiyar kwallon kafan kasan Kamaru Samuel Eto, sai kasan asomin ya yi hanziri, ya yi wansu kuskure wa 'yan da suka tso masu jawo masa fitina. amma a cikin tafiyan kaga ya kori da fare forum ya dakata da yan aiki a cikin ina cikin wayannan kuskuren da ake zargin shi da shi wato ya fice gona da iri kenan ya zo kuma cancan yan wasa wato ya shiga wasu abubuwa wanda ya so ya nuna cewa shi ne mai amince cewa kuma gwamnati ne mai tattare da shi kullun kamar shi ragama aka bashi to shi sa kaga lokacin da aka zo zancen Coupe d'Afrique des Nations wajen shi ba a bashi ba na farkon nan farko ran da za a yi budi ba a bashi ba to ya ana cikin wayannan abubuwa da mutuke wayanda suke tafiyarwa suke zargin cewa ina so ya fice gona da iri shi za ka ga sai ranan final aka dawo da shi aka bashi waje a tribune to zai iya tafiyarwa amma sai ya so ya kwantar da kansa domin kada ya dauke kanshi cewa zai buga kanshi da kansu ministoci da kuma wayansu manyan director da suke cikin minister din masu tafiyar da shanin kwallon kafan kasan wayansu kungiyoyi na wasanni a kasan kamar to dole ne ya dawo ya jitu da mutane kuma ya tafiyar da mutane yadda ya cancanta ya kuma ba su matsayinsu ya yi respectant din mutane ya yi respectant din kuma wayanda ma yake aiki da su domin in ya ce bai zai respectant mutane ba zai inga abu ya ga shi ina da kuɗi to zai samu cikas a cikin al'amarin sa amma ina da hali ina da ƙarfi ina da mutanen suke gefe su zai taimaka masa ya tafi da wannan kungiya da kyau ya yi nitsu ya tafi a hankali za su jitu dai yi kokarta domin yana son abin kuma yana da halin zai taimaka wa 'yan wasan ball da club din da suke kasan Kabaru ya yi alkawari kuma kowane murna da irin alkawarin da ya yi to abin daidai dame shi in bai kwantar da hankali kansa a ƙasa ba a gaban shauran manyan mutanen din to ba za su jitu ba zai samu cikas iri-iri amma mu muna fatan cewa ya shiryu ya jitu da mutanen da suke saman shi ya samu ya tafi da wannan wasa da kuma 'yan wasa su ji daɗi mu ma masu tafiya kallon wasan kwallo mu ji daɗin tafiya tare tun da yake yau gashi Allah ya kuwa ce wa Kabaru filin wasa iri-iri na tsammanin dai zai ji shawaran wa'anda suke kusa da shi zai ji shawaran wa'ansu manya zai ji shawaran ministan ɗin wasannai da kuma zai sauran mutanen da suke sha'anin kungiyoyin kwallo da kuma sauran kungiyoyin din da su ba shi taimako akan duk wani irin abin da zai bukata a wajensu.
Mama Aurkata murya Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Awal Garba yanzu kuma sai labarai a takaice.
To babanni a takaice. A yau Juma'a ne shugaban Amurka Joe Biden zai yi jawabi ga shugabannin kasashen yamma da ke cikin kungiyar tsaro ta NATO akan rikicin Ukraine. Fadar White House ta ce shugaban zai sanar da shugabannin kokarin da Amurka ke yi na bin hanyar diplomasiya da kuma talladabtarwa. A jiya Alhamis Biden ya ce akwai yiwuwar Russia za ta kai mamaya akan Ukraine a cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Muna da dalilin yarda cewa suna aikin yaudara ne domin su ba kansu uzuri su shiga kasar. Biden yana faɗa wa manema labarai a fadar White House. Kasashen Misira da Kenya da Najeriya da Senegal da Afirka ta Kudu da kuma Tunisia su ne kasashen Afirka na farko da suka samu fasahar yin rigakafi na mRNA daga hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO. Biyu a cikin rigakafin da ake amfani da su a duniya wurin yaƙi da COVID-19 su ne mRNA. Babban daraktan hukumar kiwon lafiyar Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus shi ne ya sanar da bada wannan fasahar a yau Juma'a a birnin Brazil a wani taron kolin kungiyar tarayyar Turai da ta tarayyar Afirka. Fiye da kashi 80 cikin 100 na al'ummar nahiyar Afirka har yanzu ba su samu kashi daya na allurar rigakafin COVID-19 ba. Ɗaruruwan motocin dakon kaya sun toshe hanyar shiga babban birnin Canada inda suka yi tsayin daka suna bushe-bushe a jiya Alhamis. Duk da 'yan sanda sun kama wasu shugabannin masu zanga-zangar su biyu kada suka yi barazanar tilasta kawo ƙarshen zanga-zangar ta makonni uku ta ƙin amincewa da dokokin COVID-19 na ƙasar Canada. Motar ba su cike da 'yan sanda ne suka isa a kusa da majalisar dokoki a Ottawa kada ma'aikata sun daɗa ƙarin katanga a kewaye da gine-ginen gwamnati. 'Yan sanda sun fara toshe wurare da dama da ake gudanar da haɗa-haɗa cikin birnin domin kare jama'a daga masu zanga-zangar. Wannan abu ya wuce gona da iri, inji shugaban 'yan sandan Ottawa Steve Bell.
To ban sauraro baki daya abinda ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jo sa abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana yanzu Amadu Babu ya kuma gari da ya gabatar da shirin da Julia da Suratum da ta bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe kana cewa kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.